إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tabarakamu da saduwa a wannan majalisi na goma da zamu yi na majalisin tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Qur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Yau goma ga watan Ramadan Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran daruruwan musulmi musamman na kasar mu. Yau goma ga watan Ramadan hijira ta 1447 kuma 27 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 7 a cikin suratu Ghafir wanda muka fara karatun ta jiya. Bari mu amsa abin da yazo na tambayoyin ƴan uwa. Wannan yace bayan sallama ya addu'a yace to akwai mutanen da in sun yi ruku'u sai su daga kansu sama suna kallon gabas, daidai ne yin haka? An fahimci tambayar aiko, wato in mutum ya ruku'u sai ya ɗaga kansa haka ya zamanto yana kallon gabas, Allah saboda suna ganin cewar duba an umarce mu an ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, mutum ya rinka kallon al-qibla, shi ne suke yin wannan tunda a tsaye kamar yadda yake a matsabar mali za ka kalli al-qibla ne. To wannan aiki da suke yi kuskure ne, ya ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na yanda aka sukanta ruku'u. Hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bi takbir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bi takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Yake in yi ruku'u lam yushkhis ra'sahu, baya dago kansa, wa lam yusawwibhu, baya kifa shi, wato ya bar shi daidai level. Kuma a cikin ruku'u ai wannan ba hali ne na khushu'i ba, yayin da mutum za ka ga ya daga kansa yana kallon alqibla ba hali ne na khushu'i ba. A cikin ruku'u ka sunfi da kanka, bi ma'ana ba wato ba kai can kasa da shi ba, amma kamar yanda kake jin girman wato ka ji girman Allah, ka halartu cewa kana gaban Allah kana jin girmansa, ka sunkuyi da kanka kana ganin yadda mutane suke in sun je gaban waɗanda suke jin girma masu mulki, kamar yadda za ka ga hakimai suna yi in suna yi ma sarki magana a wani sunkuyi da kai ko daga kai a kalle shi ba a yi, haka zalika ma fadawa haka za ka ga suna yi. To idan kai ruku'u ka tuna Allah ne fa wannan, saboda haka yadda za ka ji ka sunkuyi da kanka wannan hali shi ne na ainihin khushu'i, ba ka ɗaga kanka ba. Tunda na farko ma dai tukuna ba lafiya ba ne, likitocin ƙashi za su gaya maka wannan hai'a ce ba mai kyau ba, saboda za ka sanya nauyi, za ka sanya pressure a kan spinal cord ɗinka, a kan ita wannan lakar, da kuma ƙasusuwan za ka sanya nauyi a kan su, a kan haraka wadda take ba ta lafiya ba. Sai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na ayyukan ibada za ka ga sun dace da halin lafiyar jiki. To wannan hai'a babu ta saba sunna, kuma babu kiwon lafiya a cikinta. Ya ma dai ishe mu kan cewa kawai ta saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka so ake kan sai labor ai can kasa ba, ba kuma ka dago shi sama ba, ya zamanto daidai wa daida, yayi label kana kallon inda kake inda zaka inda kake sujada ba ma kai kace zaka kasa ido akan wannan ba amma halin kana jin girman Allah kan in ka halarto jin girman Allah inda idan ka yake kallo a lokacin ba shine da muhimmanci ba halarto jin girman Allah cewa a gaban Allah take duba fa yanda fa hai as-sallah take kana tsaye ka je ka sami damar munajati ga Allah sai ka sunkuya ta sunkuya kana jin girman sa wannan sunkuyan kamar shiri ne na kai muntaha din kaskanci shine sujada ba ce ka tafi sujadar gabaki daya ba sai ka dago tukuna ka dago daga tsagowa daga tsaye zaka zube zuwa ga sujada to saboda haka waɗannan hay'a in kuka kula duk hay'a ne da wato mataki mataki ne na girmama Allah jalla wa ala to dan haka sai a tsaya akan yadda aka sufanto sufar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha a cikin sahih muslim yana daga cikin hadisai da su kowanne sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta sifanta tsayuwarsa da yanda yake bude karatu da yanda yake ruku'u da kuma yanda yake sujada da yanda yake zama da irin zaman da ya hana da kuma irin yadda ta sifanta yadda yake zama da kuma yanda yake fita daga cikin sallah da yin sallama wanda shine asali da malamai suka yi cewa imma mutum ya sallama tsaya kamar yadda maliki kamar yadda yake a masabar malik na assalamu alaikum yayi aiki da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wallahu a'lam to sai wannan yace a masallaci ana samun sabani tsakanin ladane da mamu wajen amfani da app ko calendar akan samu bambanci na minti 5 tsari ko rage kuma sama da haka duba da cibiyar falaki da mai scale calendar wanda a app din da na duba ba calculation method nasu ba na calculation method din su ba sai dai custom method ne al-fajr wato dagowar sa shine daraja 18 yayin da rana take daraja 18 a ƙasa kenan isha kuma daraja 17 da rabi to su malam su taimaka da mafita kamar yadda aka samu komiti na duba wata a samu na lokacin sallah kamar Muslim World League da na Europe da sauransu wanda suke default settings a mafiya yawan azan app ma'ana ya zama zozo da calculation method na Nigeria ko West Africa Allah ya hutar da mu keto wannan akwai yadda ake lissafin haka din ne akwai bambanci wajen sabani tunda abu ne wanda ake yi ba gina shi akan duba ba akan lissafin tafiyar wata ne ma'ana yaya zaka gane alfijir ya keto ba wai data based bane na lokutan da alfijir yake ketowa aka dauka na kamar shekara 10 saboda haka sai a ce kowace rana ga lokacin da alfijir zai fito ba haka suke yi da can gaskiya abinda suke yi lissafi ne da tafiyar rana ne tafiyar rana ita ce take tabbatar da lokutan sallah yaushe alfijir yake ketowa sai a ce lokacin da rana take ƙasa da sassa da horizon da digiri 18 ko da digiri 17 da rabi to waɗanda malaman hanafiya da suke ganin cewar lokacin sallar asuba ba farkon hudowa alfijir bane sai tukuna alfijir ya gari ya yi haske amma duk wanda suke zaune a Turkiya sun san yadda mutanen Turkiya Istanbul yadda ake sallar asuba sai gari ya soma wayewa sannan za a yi sallar asuba to su suna lissafin cewa a lokacin nan digiri din rana din ya dago bisa a ce yana can ƙasa domin kuma jumhurin malamai malikiya da shafi'iya da hanbaliya suna aiki da hadisin Aisha na kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba bi zalat da sauran duhun dare saboda haka farkon hudowa alfijir shi ake nunawa dan haka lissafin lokutan sallah din za ga a wajen setting za a baka wani irin tsari za ka ɗauka to idan mutum zai ɗauki tsarin ya ɗauki za tsarin ummul qura dan tsarin ummul qura shine aka gina shi akan masabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine akan masabar jumhur kuma yawanci hadisi akan haka shike tsakanin na sauran wanda zai iya sabawa na Muslim World League ko na Egypt
yakan saba da na ummul qura wajen uslubin da ake dauka to yawanci zai yi wahala idan ba yawanci zai yi wahala irin wannan a ce ga lalle yadda kowa zai yi saboda haka za ka ga lissafin calendar jama'at nasrul islam ba lai dai daidai da na shari'a commission na Kano ba ko na council of ulama na Kano saboda irin yadda lissafin masu lissafin suke bi na ilimin falaki a bisa asalin formula da suke amfani da ita don ana so a ce a samar da formula guda daya a cikin irin wannan ilzami yana da wahala a ce za a yi ina ganin yanda ma akan sha'anin ganin wata inda ma ake tsamanin ayi gabaki daya kuma kana samun waɗansu suna ganin su yan independent ballantana kuma a cikin lokutan sallah sai kai tsakanin tunda ba wato duk da yake ana hukuncin shari'a amma ba a bada ƙarfi da wuraren da za su aiwatar da hukuncin shari'a din ba yanzu kamar irin wannan ai kamata a ce hukumar shari'a ce za ta fitar da wannan tsarin kuma a lizimta a samu haɗin kan masarauta a samu haɗin kan limamai gabaki ɗaya akan cewa ga yadda za a yi amma inda bana ma ba su kalandar ba ba su kalandar ba bana ta musulunci sai idan dai yana da hujja ban an gina shi akan hujja babu laifi amma akwai haɗari akan ka yi amfani da budowar alfijir ɗin hanafiya don sun sa lokacin sallar asuba gari ya waye lokacin sana alfijir ya keto shi ko ketowar alfijir shine aka rataya shi da kama baki hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil asud min alfajr ko da haka ai amfani da lokacin sallar asuba din da yake a cikin nasu asin kuma yana da garari sai dai su ma ina jin cikin ramadan suna adjust na adjust dawo da shi ya zamanto lokacin budowa alfijir ne amma dukkan wanda yake amfani da app ko kuma calendar to lallai ya tsaya yayi taka tsantsan ya duba ya ga kan cewar ya bada allowance na mintuna kamar in bude baki ne to ya dan kara ɗan mintuna kaɗan saboda kasancewar sabani da lokutan lissafi in sallar asuba ne ya kama bakinsa ɗan mintuna kaɗan kafin wannan lokacin shi yasa kun ga kamar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kalandar da ake ta lokutan sallah a cikin watan Ramadan wanda sarkin ladanan masallacin Masjidin Nabawi yake yi ba sa sa lokacin kiran sallah asuba suna sa lokacin imsak ne kawai minti 10:15 ne ko minti 20 ne kafin hudowa alfijir saboda haka ban za ka ga ma lokacin hudowa alfijir kawai lokacin kama baki ne a nan wajen don kar ma ka shiga cikin darari a yi insiyafi da lokutan sallah akwai daga cikin apps din wanda idan mutum ya tsaya ya bibiye shi zai ga yana da dacewa sosai da lokuta din wanda yake amfani da location yanzu waɗansu kaga in suka tashi lissafin abinda ya sa in suka tashi lissafin za su yi lissafi ne da inda Kano take a hututun tsohon wal'ar longitude da latitude na Kano to longitude da latitude na Kano ai Kano tana da girma latitude and longitude ɗin gidan sarki yana shan bamban latitude and longitude ɗin hotoro al-misali saboda haka ka ga aka shi ɗauka kusan average za a ɗauka amma akwai app waɗanda suke amfani da actual wato live location inda kake a lokacin kamar al-miqat yana amfani da live location kuma ni na gwada al-miqat lokacin faduwar rana a Jidda lokacin da yake kusa da bakin teku da Jidda ba ta da duwatsu kuma gefen tekun Jidda yawanci babu gidaje masu tsawo a daidai airport din Jidda lokacin da rana ta fadi lokacin da agogon ya nuna lokacin nan doron rana ya ɓuya saboda haka irin waɗannan suna da accuracy za ka iya dogaro a kansu wallahu ta'ala a'lam a gama bismillah ta takwas ta bakwai allah zai ya fi nuna ta bakwai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
الله جل وعلا بكي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأن بكي أوكد العرش ومن حوله دو أن بكي ويدشي يسبحون بحمد ربهم إنهم تسبيه دقوديا وأبنجدنسي ويؤمنون به كما سنعين إيمان دشي ويستغفرون للذين آمنوا سنعني من غافر جوأن بسكي إيمان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إنه شوايا أبنجدنسي كايل وتكومي وجنجن كايل وتكايل وتكومي أجنكي لإلمي فاغفر للذين تابوا dan haka sadaka yi gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilak kuma suka bi tafarkinka waqihim azabal jahim ka tsayar da su daga azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama. Wannan Allah madaukakin sarki kirari yayi makansa da kuma kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai yayin da Allah ya ambaci masu cewa wato ma yajadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai ayoyin Allah a bayyana suke na alqur'ani a bayyane yake akan gaskiyar alqur'ani haka zalika ayoyin Allah a cikin halittarsa a bayyana suke suna nuni ga kadaituwar Allah kudura Allah saboda haka abun mamaki ne a samu waɗansu suna jayayya da waɗannan ayoyi to yayin da suke yin wannan sai Allah madaukakin sarki kamar ya ce ne ku rabu da su ga halitta ta Allah waɗanda suke su ne makusanta ga Allah su suna tasbihi da godiyar ubangijin su kuma suna imani sabanin waɗannan da suke kafirta saboda haka in ma waɗannan sun kafurta ai Allah madaukakin sarki saboda shi ne baya buƙatar tasbihin baya buƙatar imanin shi domin ya wadatu da kansa sannan kuma halittar sa wanda suke kusa da shi suna wato sun yi masa tasbihin ba sa yankewa a cikin tasbihin kuma su kansu imani suke tsakanin waɗannan da suka yi imani to ga halitta da suka fi su kansu suna imani saboda haka ne za su ce kamar yanda Allah ta'ala yake ne bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa bayan annabi Ibrahim min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'il wa Yasa wa Yunus wa Lut ya ambace su haka ke yace ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa wadannan sune muka ba su littafin Allah da hikima da kuma annabci in yakfur biha haula idan wadannan suka kafirta da alqur'ani da ayoyin Allah faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai mun sanya wato mun wakilta wadansu mutane da imanin su ba za su kafirta ba wato tamkar wannan wa'azi ne ga kafirai kan cewa su dawo su duba kansu su a me suke ne a cikin halittar Allah su ba koman komai ba har su rinka tinkaho suna jayayya da ayoyin Allah suna zagin Allah sun san gayar abinda secularists suke koya ma mutane kenan agnostic kai ma Allah rashin kunya kai ma Allah tsiwa kai ma addini tsiwa ka zagi addini kai ma addini izgili kai ma Allah da manzansa da alqur'ani izgili kai ba ka yadda da tsarkin wani abu ba wannan wai shine yake nuna yanci kai ka samu wato yancin tunani yancin kwakwalwa to alhali kuwa shi wannan wanda yake wannan wai shi a waye ke ne menene shi ba daga dugan mani Allah ya halice shi ba wanda yake ba ko wanda ya fito bai san komai ba sannan Allah ya sanar da shi ya jiyar da shi ya sanya shi ya gani to idan aka gaya masa to ga halittar Allah waɗanda suke gaggagaggan halittar Allah to su kansu suna imani to wannan zai sa shi ya koma kansa ya tunani ya sanya masa tawali da ai girman kan ne girman kai shine ya sanya shi yake wannan to abinda zai sanya shi tawalu sai ya duba manyan halittun Allah da kuma irin abinda Allah ya faɗa a kansa saboda haka a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa al'arsh yana da waɗanda suke dauke da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul haqqa wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗansu mala'iku takwas a wannan rana suna dauke da al'arshin ubangiji al'arsh shine mafi girman halittar Allah ya fi girman sama da ƙasa domin dukkan halittun Allah suna ƙarƙashin al'arsh suna ƙasa da al'arsh to mala'iku takwas suke dauke da shi karkai magana yaya suke yaya girman su dan ba za ka iya suran tashi ba hankalinka ba zai iya dauka ba shi yasa ma sai dai kawai a faɗe su a faɗi kuma girman al'arshi inda Allah ya faɗi girman al'arshi yace wasi a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyyun Allah ya yalwace sammai da ƙasa baki ɗaya waɗanda suke ɗauke da shi su kuma yaya suke to mala'iku ne ka kusanta Allah hamalatul arsh saboda haka suna daga cikin abin da ya wajaba ni imani da shi daga cikin mala'iku waɗanda Allah ya tantance su ya ambata mana su mun yadda da dukkan mala'ikun Allah domin yana daga cikin shifafan imani amma a jumlace a ɗaiɗaiku kuwa a fayyace kuwa to mun yadda da waɗanda Allah ya ambata Jibril da Mika'il da Israfil da Malakul Maut da Maliku mai gadin aljanna da khazanatul janna mai gadin wuta da kuma khazanatul janna kamar yadda ya faɗa wa qala lahum khazanatuha da kuma mala'ika da alhafaza masu kiyaye ɗan adam wanda suke rubuta in kulli nafsin lamma in kullu nafsin lamma alaiha hafiz makiyayi wanda yake kiyaye ta daga kaddara Allah yake kiyaye kowane rai daga kaddara Allah wanda kuma yake kiyaye ayyukan bayi da kuma hamalatul arsh da kuma masu kewaye da al'arshi din nan su aka faɗa jinsi biyu alladhina yahmiluna al'arsh wa man hawlahu wanda suke kewaye da al'arshi shi ne wanda kuma ambaton su ya zo a ƙarshen suratu zumar da muka gama karatu shekaran jiya fasarar mala'ikata hafina min hawlil arsh kuma za ka ga mala'iku suna kewaye da al'arshi suna kekewaya shi to haka waɗannan mala'iku su suna tasbihi da tare da godiya ga ubangijinsu to kenan su suna bautarsa kamar wato yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma mushrikai ne yayin da ya ambaci Ibrahim ko yaushe Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai ya ce wa ma kana min al mushrikin baya daga cikin mushrikai wato ba irin ku bane ba haka zalika hamalatul arsh ba irin kafirai bane ba mushrikai bane su tasbihi suke da godiya ga ubangijinsu kuma suna imani da shi tasbihi da godiya ga ubangijinsu shine suna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afdalul kalam mastafahu Allah li mala'ikatihi subhanallahi wa bihamdihi baki fi cin zance shine abinda Allah ya zabar da shi ya zabe shi ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi wannan shine abin da kike fada shi tasbihi a wajen su kaman numfashi ne maka aka kimsa musu to kuma haka ɗan aljanna su ma aka Allah zai kimsa musu tasbihi kaga dai tasbihi bauta ne amma saboda tasbihi yana da dadin da abinci ma bai fi shi dadi ba ba haramta mai ɗan aljanna ba kamar yadda yazo a hadisin Abi Hurairah yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga Allah safe da yamma tahiyyatuhum fiha da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam addu'a su kenan subhanaka allahumma tasbihi suna imani kuma da shi kuma suna neman gafara ga waɗanda suke imani duka a cikin nan akwai bayyana daraja da martabar mu'minai cewa mala'iku Allah ya wuce mala'iku makusantan Allah suna nema musu gafara Allah mala'iku suna nema musu gafara Allah wannan ba wai waɗannan mala'ikun sune kadai suke nema musu gafara Allah ba amma da yake nan maqamin kebance su da ambato ne dan a nuna musu kan cewa waɗannan manyan mala'iku su yayin da kafirai suke jayayya da ayoyin Allah to su ka tasbihi suke da godiya ga Allah da imani da shi da kuma nema ma waɗanda suke imani da shi gafara saboda haka waɗanda ba su imani da shi ba kuwa su ne sakabbu amma dukkan mala'iku suna neman gafara ga mu'minai jinsin mala'iku gabaki daya kaman domin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon suratu shura takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard wato sama ta kusata ta kikkece daga samanta saboda jin girman Allah mala'iku kuma suna tasbihi da godiya ga ubangijin su kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin kasa to wanda suke cikin kasa din sune waɗannan allazina amanu ba duk waɗanda suke cikin kasa ne mala'iku suke nema musu gafara Allah ba wannan ayar ta kayyade waɗanda suke cikin kasa waɗanda suke nema musu wanda Allah yake suna nema musu gafara Allah a suratul shura da cewa waɗanda suke imani ga abin da suke cewa shine suna cewa rabbana wa ti'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu kaga ya nuna uslubin da mu muke yi wajen addu'a wanda addu'o'in da Allah ya nuna mana ni su a cikin alqur'ani addu'o'in rabbana rabbana rabbi rabbi haka ma mala'iku su kira ne ga Allah da sifarsa ta kan cewa shine rabbu shine mahalicci mai kulawa da halittarsa wanda yake nuni akan tausayi ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu an dangana ya zuwa ga bace ya rabbi ba bace ya rabba sun kira ne da idafa ya ubangijinmu wato kamar ya wanda yake mahaliccinmu kuma mai kula da mu mai tausayinmu sannan suka yi tawassuli suka ce wa sai ta kulla shay'in rahmatan wa ilma kayan wace komai a jin kai domin kamar yadda Allah ta'ala yake wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata kayal wati kumai hatta kafirai suna da jinsi na rahmar Allah da ba dan rahmar Allah a gare su ba da ba za su iya rayuwa ba domin rahmar Allah ce ta sa Allah yake ba su ruwa daga sama Allah ya sauƙaƙe musu yin numfashi Allah ya sauƙaƙe musu su rinka jinin su a rinka take shi ba tare da dialysis ba duk wannan yana daga cikin rahmar Allah wannan rahmar Allah ta yalwaci komai wanda yake bukatuwa ya zuwa ga rahma wanda duk abin da yake bukatuwa ya zuwa ga rahma Allah ya ji kansa a cikin halitta wa in ma kuma ta yalwaci komai a ilimi wato sun yi tawassuli ga rahmar Allah da kuma kan cewa ta gama komai da ilimin Allah da kan cewa ya san komai wanda sanin naka da ya san komai wato abin kai tawassuli da shi ne akan wato ya baka abin da kake nema kunga ai ana tawassuli da ilimin Allah wajen addu'ar istikhara wanda take buƙatar sanin Allah akan zaben maka fa innaka ta'ala fa innaka taqdiru wala a'lam wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lam wa anta allamul ghuyub ka sani ban sani ba sai ne masanin ghuyub abubuwa da suka to nan ma haka take to a cikin wannan akwai nuna mana kan cewa ga yanda ake addu'a za ka addu'a kai kirari ga Allah jalla wa ala ya zamanto a matsayin shimfiɗa to me suke nema musu shine maghfir dan haka wato saboda iliminka wanda ya wulaci komai saboda rahamarka ko da ta wulaci komai to ka gafarta ma waɗanda suka tuba kai ka bar hanyar shirka ka bar saban da suke maka suka tuba to kaga tuba wannan ishara ne ga mushrikai da suka yi tuba su bar hanyar iyaye da kakanni dawo hanyar tauhidi kan cewa to gashi da kuka yi tuba ga kun rasa kun yi asara domin addu'ar waɗannan manyan bayi na Allah ga waɗanda suka tuba ne ko kuma kun ki ku zamanto tubabbu saboda haka a ciki akwai wa'azi ga kafirai kan su tuba cewa a cikin tuba mutum zai samu falalar istighfarin waɗannan manyan bayi na Allah ko taba'u sabilak bayan sun tuba kuma suka bi tafarkinka shine addinin musulunci ai wanda wato ai kuma kai ne tunda mun yi tawassuli da sanin ka ka san shi ka san waɗanda suka tuba ka san waɗanda kuma suka bi tafarkinka sannan kuma ka tsirar da su azabar wuta mai ruruwa da ce wutar jahannama ba an tabbata ta da aljahim sai daga cikin sunayen wutar jahannama ne saboda ita wutar aljahim shine wanda harshen wutar ta sama shi kansa wato shi kansa kulluwa yake ba wai makamashin ne yake kulluwa ba shi kansa harshen wato ruruwa yake harshen wutan na wutar jahannama ta saba da irin harshen wutan mutanen ita harshen wutar jahannama shi kansa ruruwa yake to ka tsirar da su kuma da yake sun san jahannama saboda su ne makusanta da Allah ya sanar da su ilimin da mu ba mu sani ba saboda haka sun san abin da ya cancanci su roki Allah ya ba mu waɗanda suka yi imani kenan sannan Allah ta'ala ya bayyana sun ci gaba addu'ar tasu da cewa rabbana kuma suka ce ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adn ya shigar da su aljannatai na dawwama jannatu adn ay jannatu iqama wato aljanna da babu fita a cikin babu fita daga cikin ta Allah ki wa'adtahum wanda ka alƙawarta musu to sun san alƙawarin Allah a harshen annabi a harshen manzanni wa man salaha min aba'ihim haka ma ka shigar da waɗanda duk suka kyautata aiki min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zurriyyatihim da abokan ma'auratansu wa zurriyyatihim da kuma zurriyyarsu wato ba su kadai ba kawai hatta waɗanda suke tare da su suke da alaka da su su ma ka shigar da su aljanna su ne iyayensu wannan iyaye sun hada waɗanda suka haife su da kuma waɗanda suka haifi iyayensu waɗanda suka haife su maza da mata da iyaye da kakanni duk sun shiga ciki wato duka hada su wanda amma waɗanda suka yi aiki na gari wa man salaha wanda ya kyautata daga ciki waɗanda suka kyautata bi ma'ana suka bi su da imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani dhurriyyatu suka bi su da imani wa azwajihim da abokan auren su nan mun ce abokan aure saboda in mata ne to ka shigar da mazan su in maza ne ka shigar da matan su domin mata suna ceto ga mazan su kamar yadda maza suke ceto ga matan su wa dhurriyyatuhum da kuma dhurriyyatu su ne ƴaƴa na tsatso da ƴaƴan ƴaƴa maza amma ƴaƴan ƴaƴa mata su ma da falalar Allah kamar yadda Ibn Kathir yace falalar Allah su ma za ta hada da su kan cewa su ma duk za su sadar da su da iyayensu za su shiga cikin zurriya da yake a shari'a ake magana zurriya na'am a shari'a ake magana zurriya ya hada ƴaƴan maza da ƴaƴan mata in ake magana aulad shine ƴaƴan maza kawai saboda in kai waqafi kace wannan waqafi ne ga ƴaƴana li auladi zai zamanto ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza amma in kace wannan waqafi ne gare ni da zurriyata to ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata su ma sun shiga ciki to shi yasa wa zurriyatihim da aka faɗa shi yasa ake cewa hatta ƴaƴan ƴaƴa mata ma su ma za a sadar da su da kakansu wato wannan ishara ne ga cewa daga cikin kamalar ni'imar da mala'iku suke nema ma bayan Allah shine kar a raba su da masoyansu da suka rayu da su a nan duniya rayuwar ta duniya duk da yake kaɗanci amma an samu
cakuduwa da juna an samu gogayya da juna an samu soyayya da juna an samu alaka da juna to wannan alakar kafa yanki Allah har aljanna ma ka sadar da shi kaga Allah madaukakin sarki yayi musu wannan Allah yayi musu wannan domin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum so Allah yace aljannatan dawwama za su shiga cikin ta da wanda duk suka kyautata aiki daga iyayensu da abokan auratayyarsu da kuma zuriyarsu mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa suna musu gaisuwa sallama kaga kenan Allah ya amsa addu'ar nan inda gashi Allah ya ambaci kancewa zati kuma kamar yadda Allah ta'ala yake a suratul qur wal ladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay waɗanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su akan imani za mu sadar da zuriyarsu tare da su ba za mu tauye musu komai daga cikin aikin su ba me wannan Allah yake ba zai tauye musu komai daga cikin aikin su ba wato idan iyayen suna da aiki da ya ba su makami a can kulun aljanna amma zuriyarsu kuma aikin su su sun zamanto ɗan gama garin ɗan aljanna ne to Allah ta'ala yake zai sadar da su wato ba kan na saman za a kamo a dankwafar da su a ce a sadar da ku ku dawo ko hakura ku zo ku zauna tare da su a'a su na kasan su za a ɗaukaka a ce ku tafi ku je ku zauna tare da su shi ne alhaqna bihim dhurriyyatan sai mu sadar da dhurriyyarsu wama alatnahum min amalihim min shay ba ma tauye musu wani abu daga cikin aikin su wannan shi ne shafa'a a ɗago su sai su kasance tare kuma haka ni ba ɗan aljanna haka Allah ya sifanta ta duk ishara ga cewa wannan abin da mala'iku suka roƙa Allah ya tabbatar da shi Allah ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttaki'un su da matayensu suna cikin inuwoyi ala al-ara'ik akan gadaje na sarauta na mulki suna kishigide kaga aka ce hum wa azwajuhum su da matayensu su matayensu dinnan da ake nufi ba ana nufin matayen aljanna ba matayensu na nan duniya matayensu na nan duniya su na aljanna mudafun ilaihi ne su ƙari ne wannan amma na asalin su ne waɗanda aka tafi da su a nan duniya tunda su su ne waɗanda aka yi musu hisabi su ne suke da daraja su hurul in wannan ƙari ne wato wannan abin nan yawmul mazid ne waladaina mazid waladaina mazid yana daga cikin waladaina mazid akwai daɗi daga wajen Allah su wannan daɗi ne to sannan Allah ta'ala yace suka ce innaka antal azizul hakim domin kai wato mabwayi ne mai hikima nan innaka yazo da sigar taukidi ne amma ma'anar ta ta'lil wato kai musu wannan saboda kai mabwayi ne mai hikima wato saboda buwayarka kai musu wannan domin buwayarka ta ce cewar dan kai wannan kyautar ba zai zama ya rige maka komai ba to naka wannan ba komai bane a wajenka wannan ba komai bane a wajenka kuma kai mai hikima ne ka san abin da zai faranta musu ka san abin da suka cancanci shi sannan Allah ta'ala yake kuma suka ce wa qihi musiri'a kuma ka tsirar da su miya sakamakon munanan ayyuka su ne wato mummuna ka tsirar da su a siri'a dan a siri'a ya zo da jinsu wato dukkan wani abu jami'i ne na sayi'a mummunan abu miya wato ka tsirar da su miyagun abubuwa miyagun abubuwa dinnan a nan duniya shine ka tsirar da su aikata ayyukan da zai sanya su su samu sakamakon mummunan aiki a lahira shine ka ba su tsari dan a nan duniya ka ba su tawfiki muminai mala'iku su ne musu addu'a da irin wannan kariya kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nemi alƙalanci da nema da kamun kafa to za a kyale shi da shi wanda ko aka ja shi karfi da yaji aka ba shi alƙalanci to Allah zai aiko masa mala'ika yana nemi masa kafa yana daidaita shi in zai zame sai ya ce a'a sai ya dawo da shi sai ka gan shi a cikin zuciya a cikin zuciyarsa da za a tara masa abin duniya din nan gabaki dai sai ya zalunci akan hukunci ba zai yi ba saboda mala'ika yana nan yana nuna ine mata katari to wannan yana daga cikin jinsin albarkar addu'ar mala'iku dinnan cewa ga mu'minai suke musu addu'a waqihi musayyi'at tsirar da su miyagun ayyuka da zasu halaka su a nan duniya a lahira kuma ka tsirar da su sakamakon miyagun ayyuka kuma shi ma kun ga wannan Allah madaukakin sarki ya amsa yace wa yunajjillahu alladhina taqaw bi masabatihim la yamassuhum su Allah yana tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah a can wajen tsirar su la yamassuhum su mumuna ba zai shafe su ba kaga Allah ya amsa addu'ar mala'iku kenan sannan Allah yace wa man taqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimta mala'iku suka ci gaba da cewa Allah duk wanda ka tsirar da shi miyagun abubuwa a wannan rana wato rana al-qiyama faqad rahimta hakika ka ji kansa qali wa zalika huwa wa zalika huwa al-fawz al-azim kuma hakika wannan kuma hakika kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma wato da aka ce huwa kafin al-fawz al-azim din wato in akwai wani rabo mai girma to wannan shine ba wanin sa bane babu wani rabo mai girma irin wannan duk abinda Allah madaukakin sarki zai tattara ya ba idan Allah bai tsirar da kai mumuna barana al-qiyama samu rabo ba rabo mai girma shine wanda duk Allah zai tsirar da shi mumunan mumunan al'amura ranar al-qiyama kun ga wannan Allah yana ba mu labari ne na abinda mala'iku suke faɗa mala'ikun nan Allah ya hangar da su na ilimi wanda mu ba mu sani ba to gashi abinda suke faɗa kuma wannan abu haka yake ranar tashin al-qiyama tabbas haka ne wanda duk ya haɗu da rahmar Allah to shine wanda duk Allah ya tsirar da shi munanan mummunan sakamako da munanan ayyuka ranar al-qiyama to Allah ya ji kansa kuma Allah yana tsirar da mutum sakamakon munanan ayyuka amma tun a nan duniya ya masa muwafaka ya tuba ko kuma yayi ay masa haji ko kuma yayi na zalunci ne ya biya zalunci ko kuma bai tuba ba a nan duniya amma ya sadu da rahamar Allah a can kuma yadda muka karanta jiya wajen zafir zam Allah ya ce ka tuna laifi kaza da kaza yace Allah na tuna yace to nayi maka sutura a duniya ba wanda ya sani je kana gafarta maka to wannan hakika duk wanda Allah ya tsirar da shi hakika Allah madaukakin sarki ya ji kansa kuma zalika huwa al-fawz al-azim sannan Allah ta'ala ya ce
innal ladina kafaru yunaduna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum id tud'un ila al-iman fatakfurun qalu rabbana amat سنثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا العقم لله العلي الكبير
الله يكي إن الذين كفروا حقيقة وإن دسنا كافرتا ينادون أنا كرنسو أنا تي وادسو لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنا كرنسو أنا تي والله كشن الله أغريكو كشن الله دكو أكبر من مقتكم أنفسكم يا في جرما bisa fushinku da kawukanku ittu da auna ilal iman yayin da ake kiranku ya zuwa ga imani da takfurun kuke kafirta wato fushin da Allah yake yi da ku yayin da ake kiranku ya zuwa ga imani ya fi girma bisa fushin da kuke yi da kawukanku yayin da kuka shiga azaba wannan wato yayin da aka jefa kafirai a cikin wuta za su fushi da kansu suke ya akai kuka zo maka shiga cikin wannan tsawon kuka da tsawon da na sani da fushi da zargi ga kai yanzu ka duba ka ga mutumin da wato ya zo ya fuskanci abin kunya mutumin da yazo ya fuskanci abin kunya aka tona masa asiri asirin sa ya tono akan abin da yayi na abin kunya yazo yaya zai ji akan kansa ya ake ne wannan al'amari yana jin haushin kansa to wannan haushin da wannan haushin da ƴan wuta suke ji na kansu a cikin wuta bai kai haushin su da Allah yake ji ba yayin da ake kiran su zuwa ga imani suke ci Allah yana fushi afwan Allah baya haushi sai dai yana fushi Allah yana fushi yana kin waɗanda yana kin ayyuka miyagu yana kuma kin halaye miyagun halaye kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yughdidu al-fahisha al-bad Allah yana kin mai ashariya mai fadan munanan zance wanda yake ganin shi ai zai iya keta kowa saboda iya ashar da iya fadar bakan magana yana alfahari da cewa shi tantiri ne to inna Allah yughdidu al-fahisha al-bad Allah yana kin irin wannan to ki Allah wannan sifa ce ta aikin Allah to tsananin fushin Allah da kafirai yayin da manzanni suke kiran su zuwa ga imani suke fuskanta ya fi fushin su da suke yi da kansu yayin da suka shiga cikin wuta to yayin da Allah aka gaya musu wannan magana aka gaya musu wannan magana mai wato mai dada tsara ta mai dada tsara a da na sani akan da na sani to sai Allah ya ambaci abinda su kuma za su ce falu suka ce to wannan kuma abin da zai faru ne amma Allah yana hikaye sa kamar ayi suka ce rabbana ya ubangijinmu amatana nasnatayn ka kashe mu kisa biyu wa ahyaita nasnatayn ka rayar da mu rayuwa biyu fa asarafna bi dhunubina sai muka yadda da zunubanmu wato muka yadda cewa mun yi laifi hal ila khurujin min sabil shin akwai safarki zuwa ga fita ga wannan ishara ga cewa wannan suna cikin jahannama ne ake jiya mu wato a lokacin nan za su gane yadda suka rayu inda anan duniya manzanni suke faɗa da su yadda ba to a cikin wutar jahannama Allah yake fadin cewa za su fara haka ka rayar da mu rayuwa biyu wato ka kashe mu mutuwa biyu mutuwa ta farko ita ce kafin wato kafin halitta yayin da dan adam yake kin kafin lam yakun shay'an mazkura da zaman to wani abu wanda yake a burkan bato ba wa ya san kafin a haife ka za a ma a haife ka kun ba zaba kun bayan Allah ba kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi bishara da zuwan sa kamar yanda yake cewa mene aka tambaye shi ne farkon al'amarin ka shine da'watu abi ibrahim addu'ar mahaifina kakana annabi ibrahim yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum to amma in banda haka waye san ma za a yi ka yanzu kafin a haife ka akwai wani abu na ai muna jiran zuwan wani saboda haka yayin da aka yi aure aka yi haihuwar dan fari sai ake yawwa ga wanda dama muke ta jiran ka ga wani ya zo waye san ba da kai kafin nan lam takun shay'an mazkura wannan mutuwa ce har yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa kafin a hura masa rai halin matacce yake gugun maniyi ne wanda ba motsi yake ba ya koma gudan jini ba motsi yake ba har sai tukuna an hura masa rai sannan zai zamanto ya shiga cikin rayuwa ta farko wannan ita ce rayuwa ta farko har zuwa lokacin da zai mutu ita ce rayuwa ta farko to ga mutuwar farko mutuwa ta biyu kuma shine yayin da aka dauki ransa har zuwa lokacin da za a tashi shi ranar alkiyama in an tashi dan adam ranar alkiyama wanda ce rayuwa ta biyu wanda suke cikin dindin ita mutuwar farko ita ce mai tsawo tun farkon halitta Allah ya halicci dukkan rayuka Allah ya naɗa ƙasa amma rayukan suna wajensa sai lokacin da Allah ya yi za a haifi mutum sannan ya turo mala'ika ya hura rai cewa yau ga wani shine aka hura shi a cikin wannan jikin amma kafin nan duk tsawon waɗannan lokutan cikin mutuwa muke to sai kuma rayuwar ya kankanuwa to sai kuma mutuwa ta biyu ita kuma zuwa tashin alkiyama bayan nan kuma sai rayuwa wadda take ta dindindin kuludun lamau da wama babu mutuwa to in aka yi tashin alkiyama to shine zai bayyana kuma wannan kafirai ne suke faɗa ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين كما عند الله تعالى يكيون وأزيني أجسين سورة البقرة دوانا فتكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إليه ترجعون يا كوكي كافر كادا الله الهل يكون كثن شيء ما تتو يرى يدكو سنن زي تشيكو سنن يرى يدكو سنن زريش ذاكو كوما ko amma rayuwa ta amma zama cikin kabari wannan ba rayuwa bace wadansu za su ce to ya za a yi kuma da rayuwar kabari zaman kabari nan ba rayuwa bace balle sana a ce rayuwa ta uku ce inda wannan ko da za a dawo ma da mutun rai domin ya amsa tambaya wannan ba zai dawo da shi rayuwa irin rayuwar da take ita ce rayuwar lahira ko rayuwar duniya ba wannan wata wannan wani hali ne da mutum yake shiga shi sai aka kira shi albarza ba duniya ba ba lahira ba akankani saboda haka wannan bai ci karo da wannan ayar ba to yayin da suka yi wannan suka ce fa ila khurujun min sabil suka nemi ko za a fitar da su daga cikin ko akwai hanyar fita daga cikin wutar jahannama wal iyad billah babu wannan dama to shine sai Allah ta'ala yake zalikum ai wannan abinda kuke ciki na dandana azaba dinnan da yasan ya ku kuke kin kawo kanku bi annahu idza du'iya Allah wahda saboda idan aka roƙi aka ambaci Allah shi kadai kafartum sai ku kafirta wa in yushrak bihi tu'minu ku ake tarayya da shi sai ku yi imani kamar yanda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul zumar da muka karanta wa idza zikra Allah wahda husma'azzat قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون دونان لوكا تنان داء جايا مسوانا مجانا ودي يكي ذات سن ياسو سينا داما أكن شوا يا ويلتا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا داما ناكام تفريكي هل يسيرا تارد منذك تو دومن a lokacin nan za ka san amfanin tauhidi to Allah ya gaya musu Allah yake za a gaya musu zalikum wannan azabar da kuke dantana ba dan wato launin ku bane ko dan jinsin ku ko dan wani abu a'a saboda aikin ku ne me ya aikin kun an kira sunan Allah shi kadai an ce ayi tauhidi kafarukum sai ku kafirta da tauhidi kun kuma aka ta an kuma aka yi shirka da shi a lokacin nan sai ku ce za ku yi imani da shirka ta bukal hukmu lillah hukunci a wannan rana na Allah ne shine hukunci na Allah ne wato Allah ya riga ya hukunci cewa za ku dawo mu cikin azaba kuma yanda Allah ta'ala yake innakum lazaiqul azabil alim kuma su zauna illa ma kuntum ta'malu ku za ku dan ba su dan tsarar azaba ce mai radadi al alim shi Allah shine wato madaukaki hukmu lillahi al-ali Allah wato hukunci na Allah ne al-ali wanda yake madaukaki babu wanda ya isa ya rada hukuncin sa wato Allah ya riga ya hukunci inna Allah qad hakama bayna al-ibad inna Allah qad hakama bayna al-ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wato yayin da ɗan wuta suka ce wa qala alladhina fi an-nari ya khazanat jahannama du'u rabbakum yusaffif anna yawman min al-azab قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في بلاء كما سكتي يا عند نقص سكتي رامنيا سكتي وقال قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ولن سكتي جرمان كي رسو كيف تشي inna kullun fiha dan muna cikin wuta wal iyadu billah inna allaha qad hakama bainal ibad wala yayi hukunci tsakanin bayi to shine wannan al hukmu lillah hukunci na Allah ne al ali madaukaki ba wanda yake radin hukuncin sa al kabir mai girman iko wato shine a mala'iku ne za su faɗi wannan yayin da suka faɗa za su tsaya kawai akan cewa wannan shine hukuncin Allah ba sai sun masa kirari saboda sunan girman Allah da kawai sai fal hukmu lillahi ba kamar yanda Allah ya hikaito a cikin kafirai za su ce inna Allah qad hakama bainal ibad a su mala'iku suka tashi fada sai sun fada da kirarin ban girma ga Allah فالحكم لله العلي الكبير wannan shine wato kirarin ban girma a gare shi jalla wa ala wato shine mai sifantuwa da sifar al-ulu wannan al-ulu yana nufin ulu sifa da ulu zati wato zatin sa madaukaki ne kuma sifar sa madaukakiya ce duk wani abu abin danganawa ya zuwa ga Allah madaukaki ne saboda haka cikin daukakar sa baya tare da baya wato zatin sa ba tare yake da halittarsa ba yana saman al'arshi ya daukaka saman al'arshi jalla wa ala wannan yana nuni akan uluwin Allah haka dalika kuma dukkan wata sifar tasa haka take madaukakiya shi yasa Allah yake ce ma kansa subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ay ya daukaka a zatinsa ya daukaka a sifofinsa kuma shine al-kabir babba babba a cikin mulkinsa babba a cikin sultaninsa sultanin Allah da irin sultanin sarkin garin ku bane ko shugaban kasar garin ku wanda iyakarsa wannan garin wanda yake sai ma abin da tukuna aka nuna masa wata kila ma za a iya batar da shi wata kila ma za a rubuto masa security report na ƙarya a tsora shi akan abin da ba shi bane inda yake tsammanin yana da iko ya bayyana kan cewa ba shi da iko yanzu ba gashi nan ba cewa ake muna da iko cewa ake mu kasa ce da take da iko ga wurare nan ba su iko dan bandin su zo sun sa su za a ba mu haraji su ne za su komai da komai babu zancen mulki babu zancen mulkin mulkin hukuma ina mulki ina wani irin wannan sultani to shi mulkin Allah ba haka yake ba mulkin Allah ba haka yake mulkin Allah rayara ce da kowace sagira da kowace kabira hatta sai din nan da kake gani ta gashin mulkin Allah dan Allah madaukakin sarki yaso yanzu nan sai ya mai da sunan kansa idan ya fasu zama kansa ko kuma suna cikin kansa yanzu ne da kunkwaye kunce shi dena kinan kansa take ba haka sultanin Allah yake yara ce da dukkan komai mai girma ne muna tawassuli da wannan sultani na Allah san Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin rahamarsa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروق أنك أعوانا فأمي البركة تعالك شكران الجمعة ودك في أكتران الدعاء بأينك muna roƙon ka Allah ka karba addu'o'in mu Allah dukkan abubuwa na alkhairi da kake sassawa a wannan sa'a muna roƙon ka ka ba mu cikakken rabo dukkan abubuwa na sharri da kake kawarwa daga bayin ka Allah ka kawar da shi daga gare mu abinda muka roƙa wanda ilimin mu ya kai ya zuwa gare shi na alkhairi Allah ka ba mu abinda ma hankalin mu da ilimin mu bai kai ya gare shi ba zuwa ga alkhairai Allah ka ba mu abinda muke roƙa na neman tsari daga gare shi na sharri Allah ka kare mu abinda hankalin mu bai kai ya zuwa gare shi ba mu nemi tsarinka gabarinka Allah ka kawar da shi gabarin mu ƴan uwan mu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka amsa musu Allah magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomarsu wanda kuma mu da muke raye muna roƙon ka Allah ka rayar da mu da lafiya da imani Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ƴan uwa marasa lafiya muna roƙon ka Allah ka ba su lafiya sai wanda rashin lafiya suke neman tashi muna roƙon ka Allah ka amintar da shi akwai wani bawan Allah da ke neman addu'a akan neman kariya da shi da zuriyarsa Allah ka ba shi kariya da shi da zuriyarsa akwai ɗan uwan mu ladanin wannan masallaci malam Ishaq wanda muka yi masa addu'a kan matarsa da aka yi mata aiki jiya ya samu ƴa amma ƴar ta koma zuwa ga ya ta koma zuwa ga Allah ƴar ta Maryam muna roƙon ka Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi Allah ka sanya ta zamanto mai ceto a gare shi Allah ka sadar da ita da Allah ka sadar da ita da kafalar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma yanda kai alƙawari ga ƴaƴan mu'mini Allah muna roƙon ka akwai waɗanda suke cikin tsananin bashi Allah muna roƙon ka biya musu akwai wanda yake sirkin sa bashi da lafiya tsawon shekara 7 Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwan mu Alhaji Musa Kawo wanda shi ma ya dade yana cikin rashin lafiya da koyaushe yana nan masallaci a sahun farko
saboda wannan larura baya samun zuwa masallaci Allah ka bashi lafiya
amin
kuma irin abin da yake yi yayin da yake da cikakken lafiya Allah ka bashi ladan Allah ka rubanya masa masu neman addu'a akan akan tsanani da suke fuskanta Allah ka yaye musu
amin
akwai yar uwa wanda ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai masu tsare-tsaren su akwai masu bukatu na harkar ayyukan da suke Allah ka ba su biyan bukata
amin
muna roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
Allah ka tsare al'umman nan tamu
amin
Allah ka sanya waɗanda yake mara Allah waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka ba su mazaje na gari maza ma masu neman aure Allah ka ba su mataye na gari masu neman aiki muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ɗan uwan mu ɗan kasuwa da jarin su ya kare sanadiyar gobara da ake kai muna roƙonka Allah ka tayar musu da jarin su Allah ka musanya musu daga cikin talalarka Allah ka amintar da wannan gari namu Allah ka amintar da wannan ƙasa tamu Allah kai mana magani ɗan ta'adda da ta'addancin da suke Allah waɗanda suke yi ma musulmi ta'addanci a jihar Plateau muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka tsare bayinka musulmi a wannan jiha Allah ka ba su nasara akan makiyansu da makiyanka Allah muna roƙonka ka ba su dauki daga gare ka Allah an taro akan su har da rundunoni waɗanda yake kai ne kade ka san irin shirin da ake musu muna roƙonka Allah ka tarwatsa rundunonin Allah ka tarwatsa waɗannan rundunoni su kuma Allah ka taimake su da rundunoni daga gare ka Allah ƴan uwan mu musulmi miskinai a cikin jihar Zamfara da Sokoto musamman da jihar Niger da jihar Kwara waɗanda suke fuskantar barazanan ƴan ta'adda muna roƙonka Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka ba su tsari da tsarinka Allah ka zamanto gatan su Allah ka ije musu wannan bala'i Allah ka ije wannan bala'i daga ƙasar mu Allah ka shiri shi wa gabanin mu Allah yayin zaɓe da zai da yake fuskantar mu shekara mai zuwa Allah ka ba mu shi wa gabanin nagari Allah ka ba mu shi wa gabanin nagari Allah ka danƙa mulkin wannan ƙasa a hannun ashirare Allah ka danka mulkin kasan nan a hannun managarta Allah ka danganta mulkin kasan nan ka mika mulkin kasan nan a hannun managarta Allah kai ne mai iko bisa komai Allah muna roƙonka a wannan wata wanda daga wannan azumi ba za mu sake wani azumin ba sai an yi wannan zabe muna roƙonka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu akan wannan bukata ta al'umma Allah ka tsara mu wannan ƙasa abinda zai kawo zaman lafiya a cikin wanda suke kokarin tayar da fitina da kawo yakin basasa a wannan ƙasa Allah ka watsa shirin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka tarwatsa taron su Allah waɗanda kuma suka janyo tawaggar ƙasashen waje domin kawo abinda zai kawo gallazawa ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa muna roƙonka da su muna roƙonka ya Allah da su gabaki daya Allah ka ije mana sharrun su Allahumma kuffa anna ba'atha alladhina kafaru anta ashaddu ba'than wa ashaddu tankila Allahumma kuffa anna ba'atha alladhina kafaru anta ashaddu ba'than wa ashaddu tankila Allahumma kuffa anna ba'atha alladhina kafaru anta ashaddu ba'than wa ashaddu tankila amin la yunsarun amin la yunsarun amin la yunsarun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين